Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da sake saduwa da kai, barka da zuwa wata shirinmu na yau. Ina fata ana cikin koshin lafiya, za a kuma bi mu a hankali a inda za mu ci gaba da wannan hidima. A yau muna da fili domin yara tare da yar uwa Kande Jet Danjuma da kuma Pastor Anana Wakili Estefanus, wadda zai bishe mu a fili don sujada. Pastor Audu shi ma yana tafiye da guzuri domin ka. Mai sauraro, wa'innan shirye-shirye na musamman ne domin ka, don haka a marmotso kusa da akwatin rediyo domin a kasance cikin masu sauraro. Ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakaria. Ina maka maraba da zuwa.
Abokaina, barkanmu da wannan yamma. Ina fata kuna kusa da akwatin rediyon ku domin sauraron wannan shiri. Ga labarin da nake da shi zuwa gare ku a yau. An yi wani mutum mawadaci ya dasa gonarsa mai kyan gaske, sai ya gina ɗaki domin masu tsaron gonar da wurin da za su matsa ruwan anab idan ya nuna. Ya yi tafiyarsa da tunanin cewar masu tsaro suna nan za su zama amintattu. Bayan wani lokaci mai tsawon gaske, ‘ya’yan gonar anab ɗin suka yi girma, suka nuna. Sai ya aiki bayinsa domin su yi girbi. Amma Sa'ad da ma'aikatan gonar suka hango su, suka kamo su suka musu duka har ya kai ga mutuwa. Kisa na farko kenan a wannan gona, amma ba na ƙarshe ba. Ya sake aikan wasu bayinsa domin su yi girbin, aka sake kashe su. Sai mai gonar ya ce, zai aiki ɗansa, ai za su saurare shi. Amma ba su saurare shi ba, suka ce, ai shi ne magajin, bari mu kashe shi domin mu ƙwace gadonsa. Sai suka kashe ɗan. Yesu kuwa ya tambayi masu saurarunsa, a ganinsu, menene mai gonar zai yi wa waɗanda suka yi kisan nan? Mutanen suka ce, ai zai kashe su ya kawo wasu waɗanda za su kula masa da gonar. Yesu ya ce, kun faɗi daidai. Ya kalle su ya ce wa masu saurarinsa, za a karɓe mulkin sama daga gare ku. Ai, ba wata al'umma wadda za ta ba da ‘ya’ya, su za a baiwa. Wannan al'umma kuwa Isra’ila ce, mai gonar kuwa Yesu Kristi ne. Shi ya yi shukan, bayin kuwa su ne annabawansa waɗanda aka karkashe, aka jajjefe su har ga mutuwa. Daga ƙarshe, Allah ya aiki ɗansa tilo, wadda shi ma sun giciye shi, amma ya tashi. Ma’aikata waɗanda za a ba su gonar daga baya kuwa su ne almajiransa, waɗanda suka yi biyayya da shi. Ba almajiransa 12 ba kawai, amma har da waɗanda sun ba da gaskiya gare shi, suna ƙaunarsa, suna kuma yi masa aiki a wannan duniya, za su kuma ba da ‘ya’ya na ƙauna, gaskiya da kirki kafin ranar ƙarshe da Yesu Kristi mai gonar zai bayyana. Ubangiji ya sa muna da rabo a cikin wannan mulki. Amin.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, za ka iya tura mana da email. Adireshin email namu shi ne awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shi ne AWR Sashin Hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Za mu saurari matan zumunta na Seventh-day Adventist Church Jingri Hospital da wakarsu. Bayan nan, Pastor Anana Wakili Stephanus zai biyo baya da shiri na sujada. Mai sauraro, kar a yi nisa da akwatin rediyo.
Zuwa mace ta mu Yesu Kristi ya ce,
kada zuciya ku ta bace, kuna ba da gaskiya ga Allah, ku ba da gaskiya ga reni kuma, a can gidan ubana akwai wurin zama da yawa, da ba haka ba da na fada maku.
Ku mazajen Galili,
don me kuna duba haka nan zai sake dawowa domin ya karbe mu zuwa wuri uba.
Ku magajin Galili,
don me kuna duba can sama kamar yadda kun ga tafiyarsa? Haka nan zai sake dawowa domin ya karbe mu zuwa wuri uba.
Akwai wani ƙasa cike da haske acha
shirya ya dunduma subi almasihu mai ceto ya nana zamu ganshi tare da uba acha mulkin sama inda shirya domin mu masu biya ya dada koki ubangiji
ku mazajin galili
don me kuna dubacin sama kamar yanda kun ga tafiyar sa haka nan zai sake dawowa domin ya karbe mu zuwa wuri uba
ku mazajin galili
don me kuna dubacin sama kamar yanda kun ga tafiyar sa haka nan zai sake dawowa domin ya karbe mu zuwa wuri uba
suzo suna cewa
ai da kristi ta ya bayyana ko kuma gashi ta boye kada mu gaskanta wannan magana irin mutanen nan suna kristi na karyanna in ba haka ba za su bada mutane
kuma gajen galili
don me kuna dubacin sama kamar yanda kun ga tafiyar sa haka nan zai sake dawowa domin ya karbe mu zuwa wuri uba
ku mazajin galili
don me kuna dubacin sama kamar yanda kun ga tafiyar sa haka nan zai sake dawowa domin ya karbe mu zuwa wuri uba
to yaya ne zuwa mace to mu zai kasance
zai zo daga sama ta zai zo tare da maleku gwani da fa zai gashi kamar yanda haske ya kafito daga gabas ana kwaganin ta zuwa yamma
ku mazajin galili
don me kuna dubacin sama kamar yanda kun ga tafiyar sa haka nan zai sake dawowa duniya karbe mu zuwa wuri uba
ku mazajin galili
don me kuna dubacin sama kamar yanda kun ga tafiyar sa haka nan zai sake dawowa duniya karbe mu zuwa wuri uba
dan wana mai sauraro wannan lokaci mai albarka mun saki saduwa domin mu yi bimbini cikin maganar ubangiji gama rayuwar yanzu sai tare da maganar ubangiji sunana pastor wakili Stephanus Anana kan maganar mu shine shin wannan rayuwa akwai Allah kuwa karatun mu yana samuwa cikin littafin Ishaya sura 59 zamu yi karatu daga aya 13 aya 13 maganar ubangiji ta ce yayin da muna sabo muna musun ubangiji muna juyowa ga barin bin Allahmu muna zance zilama da tayaswa daga zuciyarmu muna haifan zantatukan kariya masu fadin su zamu yi addu'a ka albarkace mu ya ubangiji wannan kalamu su samu gurin zama cikin zuciyarmu ka fassara wannan kalmomi da kanka albarkacin sunan Isa Almasihu mai ceton mu ya dan uwana idan ka lura da abin da ke faruwa a duniya yanzu rayuwa ta zama ba ta da ma'ana rayuwa ta zama mai wahala mutane da yawa suna cikin zaman zulumi domin babu tabbas rayuwa ta zama da wahala domin haka menene ya kamata mutum ya yi rayuwa ta zama ba ta da dadi labarin yakoki yana ko ina labarin rashin salama yana ko ina kamar yadda kowane iyali suna da natsu damuwa haka nan ne kowace kasa tana da damuwanta in kasa ido sai ka rasa ina ne zaka je but abin farin ciki anan shine Allah da kansa kafin ya bar wannan duniya ya fada mana a cikin littafin Matta sura 24 aya 34 zuwa 36 ayar Allah ta tabbatar mana da cewa a daidai wannan lokaci za mu ji irin waɗannan labaru za mu ga irin waɗannan ababen da suke faruwa. Idan ka karanta waɗannan ayoyi za ka gani Allah da kansa ya ce waɗannan ababa da suke faruwa so mantabi ne har yanzu matuka bata yi ba, farkon wahala kenan. Don haka dan uwana, idan haka nan ne wani irin mutane ya kamata mutum ya zama? Menene ya kamata mu zama a duniya yau? Duniya yau ta gurbata, duniya yau ta kai wani masayi wanda mutum yana bukatan inda zai huta, mutum yana bukatan inda zai ji dadi. Kana jin labarin dadi ne amma ba za ka taba ganin dadi ba, kana jin labarin salama ne ba za ka taba ganin salama ba. Dalili kuwa shine yanayin da mun iske kanmu a ciki a duniya yau. Za a yi yunwa, labarin yakoki ko ina, gizagizai da sauran ababa, cututtuka iri-iri, likitoci suna faman kai da kawowa. Duk da yawan iyawa ko sani na kimiyya, har yau akwai cututtuka wanda ba su da magani, ba a kuma sami maganinsu ba. So rayuwa ta zama babu tabbas, rayuwa ta zama da wahala. Menene mutum zai yi domin ya sami salama da wannan cututtukan? Tattalin arziki ga sunan babu salama, kowa yana so yayi kudi, talaka kuma yana kara zama talaka, babu inda zai je domin ya samu taimako. Ko ina Kano fa kowa na cikin wahala. Ilimi ya karu, sani ya karu, dabaru kuma sun karu. Yadda jama'a suna cutan juna, mutum yana cutan mutum dan uwansa da sunan cewa shi yayi ilimi, da sunan cewa yana son masayi, komai gashi nan yana tafiya. In ka zauna ka duba, duniya ta zama babu wani guri, babu kuma wani mutum wanda kai zaka ce ga inda zaka je ka samu taimako. Domin haka dan uwana, irin wannan duniya da irin wannan zamanin da mun iske kanmu a ciki, maganinta shine mu koma ga Allah. Allah ne shi kadai yana da magani na wannan irin rayuwa. Domin ya mana bayani a cikin littafin Matta 24 aya 34 har ka karanta zuwa 31, zaka gani Ubangiji ya tabbatar mana da cewa waɗannan ababa za su faru, amma maganinsu shine Yesu Kristi kawai. Babu wani dan mutum ko talaka ko aina ne a cikin duniya da zai iya magance wannan damuwa, domin yanayin faruwansu ne ya zo. Haka kuma Allah ya ce dole za su faru. Mutum bai iya ya ce kada waɗannan ababa su faru ba. Abinda za mu yi shine mu koma ga Allah. Allah kadai shine mai maganin wannan damuwa, Allah kadai shine mai maganin wannan irin yanayin da mun iske kanmu a ciki. Dan uwana, ka koma ga Allah, ki koma ga Allah. Wannan abin da muna gani kafadin zancen siyasa ne, a cikin ikkilisiya ma babu salama, a gwamnati babu salama, a anguwa babu salama. So ba wani guri a duniya wanda kai zaka shiga ka sami salama. Inda za mu sami salama kawai mu koma ga Isa Almasihu, wanda shine yayi duniya, yana da kuma maganin damuwa na wannan duniya. Don haka dan uwana, ina so in gaya maka, ina so in tunashe ka, duniyan da muna ciki a yau babu inda zaka sami salama. Wurin samun salama kawai shine wurin Isa Almasihu. Allah ya sa mu duka mu za mu yi tunani mai kyau mu koma ga Isa Almasihu. In dukan jama'a za mu bi shawarar littafin tsarki mu koma ga Isa Almasihu, to za mu sami salama, za mu sami kwanciyar hankali, da yantaka zai kasance. A nan ne za mu gane akwai Allah. Kan maganar mu ya ce ina irin waɗannan rayuwa akwai Allah kuwa? Eh, akwai Allah. Allah yana nan a shirye ne. In ka zo wurinsa za ka samu biyan bukata. Menene damuwanka? Ka dawo wurin Isa Almasihu, za ka samu biyan bukata. Ubangijin Allah ya taimake mu, mu dawo wurinsa domin mu samu biyan bukata. Za mu yi addu'a. Ya Allah mahalici, muna roƙonka kai mana gafara, bari mu dawo wurinka. Sa'an da mun dawo, ka ji kukanmu, ka biya bukatunmu albarkacin sunan Isa Almasihu mai cetonmu. Amin.
A zargi mutum akan abin da yake yi, shine abu mafi sauki a cikin wannan duniya. Idan kai ka maida hankalinka domin ganin ka samu wasu ne domin ka zarge su, ba sai kai wani aiki kai zufa ba, abu mafi sauki kenan. Amma ga kwayar magana a nan, wanda yake da aikin yi, wanda ya san abin da ya sa a gaba a cikin rayuwarsa, ba zai bata lokacinsa yana duban kasawan wasu domin ya zarge su ya kawo suka a rayuwarsu ba. Waɗanda suke cika kawo suka ga rayuwar wasu, a kowane lokaci bakinsu idan ya buɗe yakan dinga faɗan abin da ke ko da daidai ne ko ba daidai ba. Waɗanda suke masu kawo suka idan suka gani kana nasara, za su riƙa kawo suka domin su jawo ka zuwa ƙasa inda suke. Kada ka kasa kunne ga masu kawo suka idan akwai abin da ka sa a gabanka, domin idan ka sa kunne ka ji su, to lallai za su karkatar da tunaninka daga inda kake tafiya, za su kuma sa ka kasa cimma wannan buri da kake da shi a gabanka. Waɗanda suke kawo suka ba sa mai da hankali su nemi gaskiyar zance, amma sukan yi magana ne akan jahilci akan abin da ba su sani ba. To idan ka ɓata lokacinka da su, za su hana ka ci gaba a rayuwarka. Mai kawo suka yakan nuna abin da bai yi daidai a rayuwarka ba ne, amma wanda yake son ya ƙarfafa ka zai nemi abu mai kyau ne a cikin rayuwarka ya ƙarfafa ka a wannan gurin. Saboda haka ka rabu da masu kawo suka. Suka na karya lamirin mutum, yana kuma kawo kasawa, yana kuma sa mutane su ji tsoron yin abin da ke na kirki, mai kawo ci gaba a rayuwarsa. Idan ka zama mai sukan wasu, to ba taimaka musu kake yi domin su girma ba, kana ƙara jawo su ƙasa ne. Abin da za ka yi idan gari ya waye, ka dubi abu mai kyau da wasu suke yi, ka ƙarfafa su, ka yabe su a wannan, domin idan ka yi haka za ka ƙara musu ƙwarin gwiwa. Idan ko ka dinga sukan mutane, ba za ka ga wani abu mai kyau a cikinsu ba, sai dai mummunan za ka dinga gani. Saboda haka a yau ka buɗe idanunka, ka dubi abu mai kyau da ke cikin mutane, ka kuma yabi wannan abin. Kada ka zama mai suka a kullun a cikin rayuwarka, wannan ba zai kai ka ko'ina ba.
Hello?
Ya ina yi?
Ya gajiya dai?
Ya gida?
Mun gode Allah.
Ya program?
Lafiya lau ya sauraro?
Ba mu gode Allah, ina farin ciki da yi, yake bari kira ka yi mai gaishe ku.
Ya sunanka?
Sunana Emmanuel.
Emmanuel waye daga ina?
Emmanuel ai alhamdu daga Adamawa State.
Ya ake jin shirye-shiryen? Tawa mun gode sosai da sauraron mu. Za su ji? Tawa.
Ina jin daɗi da koko wanda sai na kiwon lafiya, ta yi kan mazan iya mutan kwatar bulbai da ke ina jin daɗi su da jirgin kudin ba kaɗan ba.
To,
na gode sosai.
Mu ma mun farin ciki da jin daɗi kuma mun ji muryanka.
Ni ma ina yi wasa da gaishe ne, yana da daga daidai wasu ban sauraro, amma ni ma ina tsaye da kuma sauraro ni da gaishe ne. Kuma ne ai alhamdu daga masu daga Adamawa State.
To layin ta katse mana a nan. Mai sauraro, ina fata ana tare da mu. Yana idar da sakonnin gaisuwa zuwa ga 'yan uwa kamar Garrison Chodada daga jihar Adamawa, muna fata ana tare da mu. Ina kuma gaida Jerry Monday daga Kano. Malam Jerry, mun ba da gaskiya kana tare da Adventist World Radio. Ba zan manta da Evangelist Luca Samuel Mamza ba daga Askira Uba, kai ma muna fata kana tare da mu a shirin na yau. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, za a iya rubuta a tura mana zuwa ga adireshin mu. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a lambar wayarmu. Lambar ita ce 0800284970, 0800284970. hudu daya biyu tara bakwai sifili. Mai sauraro, muna sa idon samun sakonka. Ina godiya zuwa ga duka wanda sun talafa a shiri na yau, kamar shi Paso Anana wakili da kuma Paso Audu. Duka muna cewa mun gode muku da talafawa a shirin. Ubangiji zai ci gaba yana muku albarka. Ina kuma nuna godiya zuwa ga shi mai sauraro da kasancewa tare da mu. Kai mai albarka ne, mun gode da sauraron mu. A madidina da sauran abokan aiki na, ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ka tuna da cewa ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kad a manta da muhimmancin yin addu’a da iyali da wayarwar gari da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.